الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فالجدير بالذكر أن هذه الصفات على قسمين: قسم منها يخرج صاحبه من الملة كدعوى الإيمان بلا إيمان، وكالتربص بالمؤمنين والاستهزاء بالدين، وهذا هو النفاق الأكبر والنفاق الاعتقادي، صاحبه مخلد في النار والعياذ بالله. وهو الذي ورد فيه قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقوله: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. والقسم الآخر لا يخرج صاحبه من الملة، وهو النفاق العملي أو النفاق الأصغر، فصاحبه مؤمن لكنه يعمل عملا من نوع عمل الكفار، من نوع عمل المنافقين الصرحاء، كالكذب والخيانة ومخالفة الوعود، فهذا صاحبه متوعد بالنار مع جواز مغفرة الله سبحانه وتعالى له لعموم قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها المسلمين، إذن بكم أن تابع أولاً سمع كني دسك شوطي أبايا a ɗaya daga cikin saduwar da muke mako akan wannan minbari mai albarka, mun tattauna wata matsala mai mahimmanci wadda take bukatar maimaita ta lokaci bayan lokaci. Saninmu ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzon tsira shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da shiriya da addinin gaskiya, dan ya bunkasa shi wannan addinin, ya ɗaukaka shi akan dukkan addinan da suka saba masa, ko da kafare sun ki ko da sun so. Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikimarsa ya zaɓi shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ya maishe shi shugaban annabawa, jakadan manzanni, mafificinsu, cikamakinsu, kamar yadda ya mayar da manzancinsa, risalarsa ta zanto ita ce risala ta ƙarshe, manzancin ƙarshe, wanda da shi aka toshe ƙofar annabta. Babu annabi da zai sake zuwa sabo da sabon sako har ya zuwa tashin kiyama. Lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara kiransa a Makka, mutane sun kasu kashi biyu, ba su da na uku. Kashi na farko, mummunai masu nagartaccen imani. Kashi na biyu, kafirai tsantsa wanda babu wani sofa ne na imani tattare da su. Haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu kansa a Makka da irin waɗannan nau'ikan mutane guda biyu, har yayi shekaru 13 yana da'awa haka suke a matsayin kashi biyu. Da aka yi umarni da yin hijira zuwa Madina, yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isa Madina, to daga wannan lokaci sai mutane suka zama kashi uku. Kashi biyuncin na farko, tsantsar mummunai masu cikakken imani da tsantsar kafirai wanda babu imani tattare da su. Sai kuma kashi na uku su ne munafukai masu imanin baka, kafircin zuci, da baki sun ce su musulmai ne, har ma suna aiwatar da waɗansu ayyuka na musulunci kamar halartar salloli ko waɗansu abubuwa da a iya wa mutum shaida da imani in an ga yana yi, amma a zuci ba sa tare da Allah, ba sa tare da manzon tsira shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Burinsu, manufarsu, ina ma musulunci ya ci baya, ina ma kafirci ya samu ɗaukaka, ya samu bunƙasa akan imani, wannan su ne manufarsu. Waɗannan mutane na uku su ne mafiya haɗari, su ne mafiya addatti a cikin halittar Allah. Mutanen da suka mayar da imani ya zanto garkuwa da za ta tsare musu jininsu, ta tsare musu dukiyarsu ba don sun yadda da imanin a matsayin abin tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama. Saboda hadarinsu ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nanata magana a kansu cikin littafinsa mai girma, yana mai bayyanawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halayensu da sifofinsu, wanda da waɗannan halaye da sifofi ake gane su don a yi ƙoƙarin ɗaukan kariya daga sharrinsu, don al'ummar musulmi su shiga taitayinsu, kar su yadda su faɗa cikin mummunan tarko na irin waɗancan mutane waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su suna da suna munafikai. Daga cikin sifofinsa da suka zo cikin Alƙur'ani da hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu, farko dai akwai da'awar imani. Da'awar imani da Allah, imani da ranar tashin kiyama, imani da manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Za su raira wannan da'awa, su shelanta, su kururuta a jida baka, amma a zuci ba su da imani. Ubangiji ya ce wa minan nasu man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimuminin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yash'urun. Daga cikin mutane akwai wanda suke cewa mun yi imani da Allah, mun yi imani da ranar ƙarshe, Allah ce amma sam su din ba mummune bane, suna kokarin yaudaran Ubangiji ne tsammanin su za su iya yaudaran Allah, suna kuma yaudaran mummune amma ba su san cewa ba kowa suke yunkurin yaudara ba sai kawunansu, amma su ba su da masaniya. Ubangiji ya ce idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Yayin da munafikai suka zo wajenka, za ka ji sun faɗa a cike da bakunansu, nashhadu innaka la rasulullah, mu mun shaida, mun ji mun gani, lalle kai manzon Allah ne. Allah ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, Allah ya san kai manzonsa ne ko sun faɗa ko ba su faɗa ba. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun, amma Allah ya shaida cewa munafikai ƙarya suke yi cikin wannan da'awatarsu. Kaga da'awar imanin baka ba tare da yin wani aiki da yake duka tashi a zahiri ba, ba tare da samun ingantaccen imani da gyararriyar aqida ba a cikin zuciya, ba tare da tsantsanta bauta ga Allah ba, ba tare da tsantsanta soyayya ga Allah da manzansa da mummunai ba, to wannan da'awa ce ta imani wadda iyakacinta baka, kuma ba ta da tasiri wajen shigar da mutum cikin musulunci, ballanta za ta tsayar da shi daga azabar Allah ranar tashin kiyama. Abu na biyu daga cikin sifofinsu, yawan rantsuwa, ko an nemi su yi ko ba su yi ba, kuma galibi sukan rantsa ne akan ƙarya. Allah ce yawma yab'athuhum Allahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum, tuna ranar da Allah zai tayar da su gaba daya su rinƙewa Allah rantsuwa irin yadda suke muku rantsuwa a nan gidan duniya. A nan in sun gama da ku za su ce wallahi tallahi mu musulmai ne, wallahi tallahi ba za a haɗa kai da mu a cuci musulunci ba, wallahi tallahi a duk wani ɗakin taro da muka samu kanmu za mu baiwa addinin musulunci tsaro da kariya. Za su rinƙa muku irin wannan rantsuwar amma sun san ƙarya suke yi. To haka yin an tashi kiyama sai su rinƙa yin irin wannan rantsuwar a gaban Allah, tsammaninsu Ubangiji ta'ala ma za a iya musu irin wannan rantsuwar, ko ba zai gano sirrinsu ba, saboda jahilcinsu da munin zuciyarsu suke mu'amalantar Ubangiji da irin halin da ake mu'amalantar bayi da su. Sun manta da cewa bayi idan su gajiyayyu ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne alkawiyul aziz, idan bayi sun zanto fuqara'u ne Allah ta'ala shi ne alghaniyu ghinal mutlaqan, ghinan mutlaqan, idan bayi sun zanto cewa suna da jahilci suna da kasawa Ubangiji ta'ala shi ne alimun bi kulli shay, ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakunu, da abin da ya faru a da da mai faruwa a yau da wanda zai faru kafin faruwarsa Ubangiji ta'ala ya san da shi gaba daya. Don haka sai su rinka irin wannan rantsuwar, fa yahdifuna lahu kama yahdifuna lakum wa yahsabuna annahum ala shay, tsammanin su hakan da suka yi ya wadatar. Ubangiji ta'ala ce ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, sun rike rantsuwa a matsayin garkuwa, garkuwa da za ta sa a ba su shaidar cewa su mummune ne, garkuwa da za ta sa ba za a yake su ba ko a kace su ko a ribace dukiyoyinsu a matsayin ganima. Fasaddu an sabilillah, sai su kauce daga tafarkin Ubangiji. Da haka ya ƴan uwa, yawaita rantsuwa da an nema da ba a nema ba, yawaita rantsuwa da kururuta ta ɗaya ce daga cikin alamomi ma waɗanda ke nuna cewa mutum ƙarya yake. Domin mutanabbi a da yake cewa wa bil yamin alama anta wa'iduhu ba dalla annaka fil mi'ad muttahamu, yace idan kai mun alƙawali kuma ka rantse zaka cika, to alama ce ta cewa in tuhumce ka ba zaka cika ba, domin da wanda ya dada ne idan ya alƙawali baya bukatar rantsuwar da zata baki kariya, cika alƙawali da aka saba da shi a cikin halayyarsa kadai ya wadatar. Da haka waɗansu daga cikin fuqaha'u suka ce idan an kilaye shaida yace wallahi tallahi zan faɗi gaskiya, yayin rantsuwa tun kafin a ce yayin rantsuwa aka ce ruddu shahadatu, shaida tafi ba za a karɓa ba sai a ce tafi, sai dai mu nemo wani sabon shaidan ba kai ba. Wannan sifa ce ta nifaka, daga cikin sifofin da munafikai suka shahara da su rantsuwa akan ƙarya. Na uku, yaudara, suna kokarin yaudaran mummunai, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, suna kokarin yaudaran mummunai alhalin ba su san ba Ubangiji Ta'ala na mayar musu martani dangane da sifan nan tasu ta yaudara, tsammanin su tunda sun yi magana da imanin baka shikenan gobe kiyama sai su shiga aljanna, sai Ubangiji Ta'ala ya mu'amalance su da irin halinsu a nan gidan duniya, yace a tsare musu jini yadda ake tsare jinin mummune, a tsare dukiyoyinsu yadda ake tsare dukiyoyin mummune, ba za a kashe su ba, ba za a ribace dukiyarsu a matsayin ganima ba, sai suka dauka yadda hukuncin yake a nan, to a lahira din ma za su zanto tare da mummune. Shine wa huwa khadi'uhum wa idza kamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Daga cikin da'awa ta, wato daga cikin sufofin munafikai akwai da'awa ta kawo gyara, yayin da su kuma mabarta ne, idan ka ce da su kar ku yi fasadi a ban kasa, sai su ce a'a mu kokarin gyara muke yi. La tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun allati ala innahum humul mufsidun walakin la yusurun. Daga cikin sufofin su akwai fuska biyu da harshe iri biyu, su zo nan da wata fuskar su je can da wata fuskar daban, su zo nan da wani harshen su je can da wani harshen daban. In sun gamu da mummunai su mummunai ne, in sun gamu da kafirai su kafirai ne, in sun gamu da masu imani su ma sun yi imani, in sun hada da wanda baya da imani su ma sai su bayyana a matsayin marasa imani. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yana daga cikin sifofin su kaiwa da komowa, rashin nutsuwa akan tafarki daya, su ba su zama kafirai tsantsa ba ballantana su hutar da mu, su ko ba su zama mummunai tsantsa ba ballantana su hutar da kafiran, sun raba kafa su ba su shiga can ba su ba su shiga nan ba gaba daya. Shi yasa manzon Allah ya kwatanta munafiki da cewa kamar akuya ce da ta yi tsimuwa tsakanin garke guda biyu, in ta zo ɗannan garken an yi kuka sai ta ɗauka ‘yan uwanta ne sai ta ansa kukan, in kuma can aka sake yi sai ta ɗauka ‘yan uwanta ne ba ta san inda za ta ba. To haka munafiki yake, shi bai tafi tare da mummunai ba, bai tafi tare da kafirai tsantsa ba. Sannan daga cikin siffofinsu akwai ragwanci, akwai nauyin jiki lokacin da za a yi aikin alkhairi. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Yana daga cikin sufofinsu abar ruwa wajen ciyar da addinin musulunci gaba da dukiyarsu ko da dukkan wata dama da Allah ya basu. Wa la yunfikuna illa wa hum karihun wa yaqbuduna aydiyahum nasa Allaha fa nasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Yana daga cikin sufofinsu dako suke shiga wata musifa ta fada kan mummune, dako suke daman jira suke yi, ina ma ta musiba ta samu mummune, ina ma mummune su samu tsangaro, ina ma rashin nasara ta samu mummune. Wannan dai ce daga cikin sufofinsu, wato ainihin su munafikai. Allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fatun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaykum wa namna'akum min almu'minin. Sannan yana daga cikin sufofinsu daukan kafirai a matsayin masoya ba mummunai ba, kullum sun fi kokarin danganta kansu zuwa ga kafirai ko neman yardan kafirai sama da danganta kansu zuwa ga mummunai. Babu yanda za a iya yabo mummuni, za su iya yabon kafiri amma ba za su yabo mummuni ba, za su iya baiwa kafiri hanzali idan ya rashin mutunci amma ba za su taɓa baiwa mummuni hanzali ba in yayi wani abu na rashin kyautawa, in yayi wani sufa ta gajiyawa. Daga cikin irin waɗanda wannan sufofin suka fito miraran aka gansu, akwai wani marubuci a cikin jarida, da yawan kuma su karanta jarida ta Turanci suna ganin sunan sa Sunu Sulami da Sunusi. Duk wanda zai kididdige rubuce-rubucen da ya yi daga shekara huɗu zuwa yanzu ba zai taɓa tuno wani wuri ba da ya yi ba al'ummar musulmi, sai dai ya soki shari'ar musulunci. Ba za ka iya kawo wuri ɗaya ba da ya soki kafirai ko da sau ɗaya. Duk rashin mutuncin da aka yi a wannan gwamnati ta Obasanjo ta shekara biyar ko biyar da rabi ko shekara shida, babu wuri ɗaya da ya taɓa sukan wannan mutumin. Amma wuri ba zai kirgu ba inda ya soki waɗansu daga cikin gwamnoni na Arewa igiyar rubuce-rubucen da ya yi daga shekara huɗu zuwa yanzu, ba zai taɓa suno wani wuri ba da ya yi ga al'ummar musulmi. Sai dai ya soki musulunci, ya soki shari'ar musulunci. Ba za ka iya kawo wuri ɗaya ba da ya soki kafare ko da su ɗaya. Duk rashin mutuncin da aka yi a wannan gwamnati ta Obasanjo ta shekara biyar ko biyar da rabi ko shekara shida, babu wuri ɗaya da ya taɓa sukan wannan mutumin. Amma wuri ba zai kirgu ba inda ya soki waɗansu daga cikin gwamnoni na Arewa da suke yi ƙoƙari ko suka shelanta cewa za su yi aiki da shari'ar musulunci. Ya ci mutuncinsu, ya zage su, ya ce ƙarya suke, ya ce babu ikhlasi, ya ce babu adalci, ya ce sace kuɗin jama'a suke yi. Amma ya manta da cewa in wata jiha daga cikin jihohi guda ɗaya ta Najeriya an tuhumci gwamnatinta ta sace wani abu, to abinda wannan gwamnan ya sata bai kai kashi ɗaya cikin ɗari ba na arzikin Najeriya. Idan an kwatanta da abinda gwamnatin tarayya aka sata, ta sata da kanta ko aka satar mata ko ta ba da lasisi aka sata. Amma bai cika rubutu akan wannan ba. Yana zaune a Lagos, ƴan OPC suka yi fata-fata ga mutanenmu, suka yi kisan kai, suka yi ta'addanci, ko rubutu ɗaya bai taɓa yi ba a kan ya zargi OPC cewa ba daidai suka yi ba. A yanzu a jarida ta jiyan nan, jaridar jiya, yana cewa hauka ma ƴan arewa suke da suke maganar cewa wai ba daidai ba, wannan wani tarko ne Obasanjo ya tsana musu kawai su musulmai, ai kamata yi da musulman arewa da kiristan arewa su haɗa kai don su kare bukatu na arewa, ba wai musulmi su koma gefe suna cewa wa an yi musu ba daidai ba, ba naɗa su musulci ba. Wannan fa su ne irin mutanen da suke cikinmu, su ne waɗanda za a ce wa intellectual, wannan wai su ne mufakkiru, su ne masu muhanga, shi ne ke kurara kansa cewa wai shi ai abin nan dai a social critic ne shi, wato annaqidul ijtimai, dukkan wani abin da ke faruwa wanda ba na daidai ba yana da damar ya sa baki a kai. Wannan fa su ne marubutanmu. Ga siffa ta munafunci ta dukkata a kansu, shawa'un da gaske suke yi da jahilci suke yi, Ubangiji ta'ala san abin da ke cikin zukata. Amma mu abin da muka gani na zahiri siffofi ne na munafunci, murarar sun gaskata a kansu. Saboda haka irin waɗannan dole ne a fito a magana a kai irin waɗannan mutane a kan mimbarin juma'a, jama'a su san su da sharrinsu. Saboda suna rubuce-rubuce a cikin jaridun da suke na harshen Turanci, wallahi abin da suke yi inda da Hausa suke yi, ire-iren waɗannan ba su san su shigo kada su fita lafiya ba. Babu yanda za a su shigo su fita lafiya. Amma saboda da harshen Turanci suke yi, ba wanda ya san me suke ciki ba, kullum aikinsu ya za su soki musulmi. Wai yanzu duk wani yunkuri da aka yi, irin taron nan da aka yi a Kaduna na ƙoƙarin samo wa musulmi ƴancinsu, wai wannan duk sakarci ne, ba daidai ba ne ba. Ya kamata a haɗa kai tsakanin sarkin Kano da Fambot na Jos, ya kamata a haɗa kai tsakanin shugabannin arewa na addini da kiristan arewa, wanda kullum idan an kashe musulmi guda goma a Najeriya wanda kirista ya kashe, tare da aka kashe cikin musulmi kiristan arewa ne ya kashe shi ba kiristan kudu ba. Duk likitan da aka yi na addini gaba ɗayansu, nawa ne wanda aka yi a arewa, nawa ne aka yi a kudu? Gaba ɗaya rikicin da aka yi, rikicin kafanta, Tafawa Balewa, rikicin Batama tun tsohuwar jihar Gongola kafin ma a raba tsakanin Adamawa da Taraba, duk wannan rikicin duk ba a arewa aka yi shi ba. Rikicin Bauchi, rikicin Kano, rikicin Plateau State na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da na biyar da wanda baya kirguwa, duk ba kiristan arewa bane suka yi ba. Da waɗannan tsinannun za a haɗa kai a ce wai a ƙwato ƴancinmu? Yo, wannan in za a yi yaƙi, in akwai gawar farko da ya kamata mu kai lahira, yo ba wannan ce gawar farko da za a kai lahira ba? Irin waɗannan za a ce wa a haɗa kai da su, wai a ƙwato wa musulmi ƴancinsu? In banda munafunci, in banda nifaƙa, wannan ai nifaƙa ce. Duk idan ko kalli rubuce-rubucensa, kullum ya zai ya zagi addinin musulunci, ya zai ya aibata shari'ar musulunci, ya zai ya ce ai shari'ar musulunci tashin hankali ne, ya zai ya lankwasa ayoyin alkur'ani gwargwadon yadda za su dace da son zuciyarsa. Kullum abin da yake so ƴan uwansa, abokanansa arna na kudancin Najeriya su ce ai shi mutum ne mai saukin ra'ayi, ai mutum ne wayayye, ai mutum ne marubuci wanda yake da gaske, ai mutum ne wanda ba ya da ra'ayin riƙau na addini ko ra'ayin riƙau na ɓangaranci a Najeriya. Yo, idan ma ka fito a wannan hoton, ai ka fito a mutumin banza. In ta fito a matsayin ba ka da ra'ayi na addini, ma'ana kai da kirista da musulmi duk ɗaya ne, ma'ana kai arewa ne fa. Idan ka fito kai da kudu da arewa duk ɗaya ne, ma'ana ba ka da manufa. Idan ka fito ba ka da manufa ta siyasa, ba ka da manufa ta addini, ba ka da abu, ya zama ba ka san ma me kake ba, da kai da dabba ba ka da bambanci. yadda za a rayar da rago a nan gudun a bashi harawa ya rayu da daɗi, haka inda za a kai shi Lagos a bashi harawa da dusa ma nan ma zai rayu da daɗi. Kai bawan cikinka ne kawai, bawan farjinka ne kawai, bawan bukatunka ne naka na kai kadai, ba ka da wata al'umma da kake wakilta a addinance a ɓangarance, ka zama sashen ka, baka san ma abin da kake bikin. Duk ɗan adam a duniya yana da abin da yake wakilta a addinance ko a al'umma. Ya rage na ina wakiltar addinin Musulunci, ina wakiltar jihar Kano ko jihar Katsina ko jihar Jigawa ko jihar Zamfara, wannan baya nuna in zalunci wanda yake Lagos ko wanda yake Ugomusho, ba zan zalunce shi ba kawai dan bambancin kasa. Amma lalle ne in nemi haƙƙina, kuma lalle shi in bashi haƙƙinsa, zan nemi haƙƙina gwargwadon yadda dokokin ƙasa suka bani, zan bashi haƙƙinsa gwargwadon yadda dokokin ƙasa suka bashi. Tun da larura ta haɗa mu zauna ƙasa ɗaya da shi, kafin a yi jihadi wata rana in kore shi ko ya kore ni, in ya kore ni dai hijira ba na jin na taɓe, in na kore shi kuma na kashe shi na kaje shi kuma na gurin na raya addinin Allah a ban ƙasa. Amma lalle ne in san ina da abin da muke wakilta a matsayina na musulmi. Sakarci ne yan boko mu suke yi wa mu ba ruwan mu kaza, ai kar a ce kana da tsauraran ra'ayi, kar a ce wannan fa duk sukofi ne na munafunci, ba ka da tsauraran ra'ayi. Ni dan tsauraran ra'ayin addini da ni, kai kuma ka je kai sakwasakwa ɗin ka ga sakamakon sakwasakwa ko mukiya ba. Kasancewa ina da tsauraran ra'ayin addini daban, ba ya nuna cewa in ga arme in dake shi, ba ya nuna cewa in ganshi in masa kwate, a'a zan ba shi haƙƙinsa ya bani haƙƙina. Me abin da ake kira al'adala? Mi wa juna insafi. Kai ka ce ba za ka tsauran addini ba, shi ba zan ji sakwasakwa yana addinin? Sakwasakwa yana lokacin da ya zo ɗauki mutane ya taɓa mutum 230 da wani abu, ya ɗauki musulmi 160 da wani abu, wannan sakwasakwan addini ne? A inda sakwasakwa ne sai ya juya kiffar ya zanto musulmi suka fi yawa, sai a ce to baya da sauran ra'ayin addini. Amma duk abin da Obasanjo ya yi nuno shi yana zuwa coci a kowace lahadi a tashar gwamnatin tarayya ta NTA kadai, wannan ba su sauran ra'ayin addini bane ba? To kai kuma da kake zuwa masallacin Juma'a ba kai ke hasara ba? Kai da kake zuwa ka wakilci musulunci a cikin rubutunka ba kai ke zama hasararren bawa ba? Ba kai ke zanto lalanne ba? Wallahi dama akwai takaici kwarai da gaske. Ga haifi ɗa ya lalace, hasara ce guda biyu. Ga su kayan ka masa rago, kayan hasarar rago, ga ɗan kuma ya lalace, hasara biyu kenan. Wannan shine babbar musibar da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe mu da mutanen da ake kira al-ghawga'iyun, wawayen da ba su san abin da suke ba. Da haka ‘ya’yan uwa, mu kuka da kanmu daga waɗannan siffofi na munafukai. Mu sani cewa siffofin nan sun kasu kashi biyu. Akwai babbar sifa ta munafunci wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci. Duk wanda ya yi da'awar imani baka ba da imani a zuci, wannan kafiri ne. Duk wanda yake fatan ina ma kafirai su ci nasara a kan mummune, wannan kafiri ne mutlaka. Ba ya da muhalli a cikin musulunci, la muhalla lahu min al-ihram. Sakamakon sa wutar jahannama, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Amma wanda yake ƙarya, wanda yake saba alƙawali, a zuci yana san Allah, a zuci yana san ɗaukakar musulunci, wannan ƙaryar da yake da saba alƙawali da yake siffofi ne cikin siffofin munafukai, kuma kabira ce daga cikin kaba'ir, mummuni ya yi wannan, amma hakan bai fitar da shi daga cikin addinin musulunci ba. Don akwai babban munafunci bai fitar da mutum daga musulunci, akwai kuma ƙaramin munafunci wanda hukuncinsa hukuncin mutum ya aikata kaba'ir zunubi. Don haka ‘ya’yan uwa musulmi, sai mu kuka da kanmu, mu sani kuma cewa Litinin mai zuwa ne za a sake jaddada taron da aka yi makamancin wanda ya wuce a Litinin sauci, wanda kun ji sakamakon da ya faru a wurin taro an rabu gida biyu tsakanin waɗanda suke da ra'ayin nan take a shelanta cewa al'ummar musulmi su janye daga halartar wannan taron, wanda idan taron mutum 100 sun je wajen, to za ka iya cewa 99 suna da wannan ra'ayin. Sai ko masu ra'ayi na biyu wanda suke ganin a ƙara bai wa Obasanjo dama a dai ɗan ƙara yin haƙuri a sake aika masa waɗansu wakilai idan ya so in bai yi ba a janye. Wannan shi ne abin da ya jinkirta a yi shelar wannan abin a lokacin da ya wuce. Amma Litinin mai zuwa za a sake yin wannan taro. Abin da muke kira ga sarakunanmu, abin da muke kira ga shugabanninmu, abin da muke kira ga 'yan siyasarmu da 'yan bokonmu, duniyar nan guda ɗaya daga ita kuma sai lahira, babu wani wuri na wucin gadi sai lahira. Sannan mutuwa kuma ba a shelar ta maka cewa ga ranar da za ka mutu. Idan ka yi ɓarna a yau, ba ka da tabbas ɗin za ka kai gobe da jiru ballanta na ka tuba, ka yi istighfari ka tuba, Allah ya fi maka. Ka yi ɓarnan nan a yau, Ubangiji ya karɓi rayuwarka a yau bayan ka kammala barnar. Idan ka je ka sayar da ƴancin al'ummarka aka baka kuɗi, ka iya karɓar kuɗin, ka sayar da ƴancin al'ummarka, ka mutu ba tare da ka samu cin sisin kobo a cikin kuɗin ba. Daka ya kamata su shiga taifayin su, su tuna cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala na kallon su. Wallahi duk wanda ya ci amanar al'umma da sunan shugabanci, Ubangiji ta'ala ba zai kyale shi ba gobe kiyama. Manzo Allah daga hannu yayi yana ɗakin Ummu na Aisha, yace ya Ubangiji, duk wanda ya jibinci nauyin al'ummata da sunan shugabanci, kowane irin nau'in shugabanci, ya gallaza musu, ya cuce su, ya Ubangiji ka gallaza masa, ya Ubangiji ka kuntata masa. Haka manzo Allah yayi wannan addu'a. Yace kuma ya Ubangiji, duk wanda ya jibinci nauyin al'ummata ya shugabance su, ya sauƙaƙa musu, ya ji tausayin su, ya kare bukatunsu, ya Ubangiji ka sauƙaƙa masa, ya Ubangiji ka sassauta masa, ka sanyaya masa. Haka manzon Allah ya wannan addu'ar. Wannan addu'ar ba za ta faɗa a haka ba. Ba za ta faɗa a haka ba. Dan haka muke ƙara kira ga shugabanninmu. Wallahi su tsaya su cije, su jajirce, su tsaya tsayuwar daka. Kun ji dai irin tsayawar da mai martaba sarkin Gondo yayi. Kun ga irin tsayawar da yi, mutumin da ba wanda yake tsammanin zai haka, amma ya tsaya tsayin daka. Har ma amfani ake da gwamnan jiharsa cewa ya cire shi daga sarki. An yi hira da shi a cikin jarida ta jiya biyan nan, yake cewa ya yadda a cire shi yana mai kokarin kare mutuncin al'ummar musulmi. Yace shugabanci da muke ba muna yi bane dan kawo namu, muna yin shugabanci ne dan mu wakilci al'ummar mu. Ina amfani in je in sayar da ƴancin al'umma ta in cigaba da zama da rawani a kaina? Ya zanto ba rawanin a kaina, amma a bani shaida kan cewa na je kare mutuncin al'umma ta da yake na zaba ka. Abin da ya faɗa kenan a jaridar ta Daily Trust ta jiya, kowa ya gani, kowa ya je nema ya karanta ya gani. To irin wannan shugabanci muke bukata. Haka muke bukatar sauran sarakunan su tsaya. Haka muke bukatar su jajirce. Ya kamata su dubi shekarun da suka yi a baya a da, su tuna Allah zai sake wani ya samu su a yanzu. Su duba kawai shekaru da suka yi akan sarauta, suna tsammanin nan gaba zan sake maimaita wannan shekarun akan sarauta. Su duba kuɗin da suka samu tun daga da zuwa yau, suna tsammanin a yanzu ne za a yi wani sabon kuɗi da za su samu nan gaba. Sannan in sun sami su yi ne, duk wanda yake sarauta cikin manyan sarakunan mu ba, daga shekara 20 ko 30 da ta wuce baya, ya riga ya fi ƙarfin abin da zai ci da abin da zai sha da abin da zai hau. Ya riga ya fi ƙarfin duka waɗannan a rayuwa. Kai ya fi ƙarfin da mutum 100 da ke ƙarƙashinsa idan yana so. Duk wannan fa ya kamata su san wannan. Duba irin wannan baiwa da Allah ya ba su. Allah ya ba su ƙoshin lafiya. Ubangiji ya ba su tsawon rai. Ubangiji ya ba su mulki, ya ba su kwanciyar hankali. Kowane ɗaya daga cikinsu, daga wanda ya ga gwamna 5 sai wanda ya ga gwamna 6 sai wanda ya ga gwamna 7 a jiharsa ko sama da haka. Gwamna ya zo da takamarsa ana masa jiniya, ya fi ka ƙarfi constitutionally, ya zo ya ƙare ya zama wulakantacce a ƙasa, kai kuma kana nan a matsayinka na shugaba. Wannan gwamna ya zo tafi, wannan gwamna ya zo tafi, gwamnoni nawa kuka gani? Shin tsammanin ku Ubangiji subhanahu wataala ƙarfinsa kuka fi, ya ƙyale ku a haka? Menene za ku yi na godiya ga Ubangiji bisa ga wannan ni'imar mulki, bisa ga ni'imar ƴaƴa, bisa ga ni'imar mutunci, bisa ga ni'imar muƙami, bisa ga wannan ni'imomi, wata godiya za ku yi wa Allah da ta wuce ku tsaya ku kare addininsa? Ku zama wakilai na al'ummar musulmi, ku taimaka wajen kwaso ƴancin al'ummar musulmi a wannan ƙasa. Billahi allazi la ilaha illa huwa, matuƙar ba tsayawa muka yi ba gaba ɗaya. In har muka bari wannan abu yau ce haka ba tare da an ɗauki wani gwaɓaran mataki ba, to wulakancin da al'umma za ta samu kanta a nan gaba ya tsara wanda ta samu kanta a baya da wuce. Mun sa a koma dafakai wanda ake amfani da su da kuɗi, sawa'un marubuta, sawa'un 'yan siyasa, sawa'un waɗanda suke gwamnoni, sawa'un waɗanda suke waɗansu daga cikin masu mulki na sarauta, duk irin wannan munafukan mun san su, muna da rijistar kowa. Amma muna baiwa kowa uzuri, muna roƙon mu kowa Allah ya tabbatar da digadigansa irin yadda muke buƙatar Allah ya tabbatar da digadiganmu. Idan lokaci yayi lokaci, mu ga waɗansu za su kawo mana goslo, dole mu bi dukkan mumbarin Najeriya na Juma'a, inda duk ake hudubar Juma'a, mu karanta sunayen waɗannan munafukan cikin shugabanninmu ko mu tsine musu albarka. Ba wai ƙarfin wanda suka fi ko tsoronsu ake ji, ba wanda suka fi ƙarfi. saboda haka mun san akwai tsayayyu, mun san akwai masu gaskiya, mun san akwai waɗanda suna ba wai gaskiya ce suna ganin abi a hankali, abu a hankali. Mu ma mun yadda wani lokacin mun buta kuɗin abi a hankali, amma kar abu a hankali, abu a hankali da yawa, a ɗan bi a hankali, haka muke so. Amma abi a hankali, abu a hankali ba ta da ma'ana, ba ta da ma'ana. A ɗan bi a hankali mun yadda, a siza a busa mun yadda, duk dabarar yaƙi ce, amma a rinƙe mana bayani na da fahimta. Amma wallahi tallahi, wallahi tallahi, matukar mutum ya mutu yana mai cin amanar al'ummarsa, da sunan shi gwamna ne, da sunan shi sarki ne, da sunan kowane irin mukami ne, to karfa ya taɓa ɗauka cewa akwai wata istighfari da zai yi ko a yi masa, wai cewa Ubangiji da Allah ya yafe masa. Haƙƙin al'umma Allah baya yafewa, haƙƙin da yake tsakaninka da shi ne Ubangiji zai yafe maka, amma banda haƙƙin al'ummarka. Duk wanda ya san da ƴancin al'ummarsa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai kyale shi ba. Kuma yanzu me za ku samu wanda ya fana da? Wani daɗi za ku ji wanda ya fana da? Ba abinda kake jin daɗinsa yanzu irin na da shekaru 20, shekaru 30 da suka wuce a baya. Don haka abinda ya fi kyau ɗan adam ya fuskanci Ubangijinsa, ya koma zuwa ga Allah. Ya Ubangiji ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon beta. Ya Ubangiji ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata. Ya Ubangiji waɗannan sarakuna namu da suke tsaye, ya Ubangiji ka tsayar da su akan gaskiya. Ya Ubangiji ka agaje su, ka taimake su. Dukkan wani gwamna ko wani mai mukami a gwamnati ta jiha ko ta tarayya da yake son ya yi amfani da mukaminsa don tursasawa wani sarki cikin sarakunanmu, cin mutuncin wani sarki cikin sarakunanmu, ya Ubangiji ta Allah ka ga bayansa, ya Ubangiji ta Allah nuna mana ƙarshensa, ya Ubangiji kaskantar da shi, ya Ubangiji kaskantar da shi, ya Ubangiji ka kaskantar da shi. Ya Ubangiji duk wanda yake son ya ga bayan wani sarki da ya tsaya akan gaskiya, ya Ubangiji ka nuna mana ƙarshensa, ya Ubangiji ka nuna mana ƙarshensa. Ya Ubangiji khuzhu akhza azizin muqtadir, ya Ubangiji khuzhu akhza azizin muqtadir. Allah ka dauki musu, ka dauki musulmi da musulunci, ka kasantar da kafirci da kafirci, ko kuma ila salatu.